sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum. A ranar Talata mai zuwa ake sa ran tsohon shugaban Amurka Donald Trump zai gurfana a gaban kotu a birnin New York. Gurfanar Trump a gaban alkali zai zamanto na farko da za a gani wani tsohon shugaban ƙasa ya yi a tarihin Amurka. A ranar Juma'a hukumomin kotun suka tabbatar da cewa tsohon shugaban na Amurka zai bayyana a gaban alkali, bayan da masu taimakawa alkalin a ranar Alhamis suka ce Trump ya aikata ba daidai ba kan zargin da ake masa na biyan wata mai shirya fina-finan batsa kuɗin toshiyar baki dan ta yi shiru kan mu'amalar da suka yi kafin ya zama shugaban ƙasa, zargin da Trump ya sha musantawa. Ana sa ran idan Trump ya mika kansa ranar Talata, za a masa daidai da yadda ake yi wa duk wani mai laifi, inda za a ɗauki hotonsa da na yatsunsa. Bayanai sun yi nuni da cewa ba za a saka masa ankwa ba, amma zai kasance tare da masu kare lafiyarsa. Ana kuma sa ran a ranar za a bar shi ya koma gida. Da yawa daga cikin 'yan Republican da shi kansa Trump sun kwatanta wannan shari'a matsayin bitar kullun siyasa. Alina Habba na ɗaya daga cikin lauyoyin da za su kare Trump a wannan shari'a.
I'm looking forward to seeing what new revelations after almost a decade they think they have.
Tace na zaku na ga irin sabbin hujjojin da suka tattara bayan kusan shekaru goma. Kuma dai menene wannan? Ba wani abu bane illa bitar da kulli, tunda an shayi shari'a akan wannan batu. Wani turmutsi da aka yi a wajen raba abinci a birnin Karachi mai tashar jiragen ruwa a Pakistan ya yi sanadin mutuwar mutum 11 yayin da wasu biyar suka jikkata. 'Yan sandan yankin da masu ayyukan ceto a ƙasar ta Pakistan sun ce mafi akasarin waɗanda lamarin ya rutsa da su mata ne da ƙananan yara. Turereniyar ta auku ne a kofar wani kamfani da ake raba wa ma'aikata abinci, yayin da musulmi ke azumin watan Ramadana. Daruruwan mutane ne, galibi mata, suke ta turereniya don karɓar abincin, inda wasu da dama suka faɗa wani kwalbati da ke gefen kamfanin a cewar 'yan sanda. Rahotanni daga Ukraine na cewa Rasha ta yi amfani da wasu makamanta masu tafiyar dogon zango wajen kai hare-hare a yankunan ƙasar ta Ukraine. Hare-haren waɗanda aka kai a ranar Juma'a sun kashe akalla fararen hula biyu, sannan sun lalata gidaje da dama, yayin da 'yan ƙasar ke bikin tunawa da ranar da aka kwato garin Busha da ya fada hannun dakarun Rasha. Shugaba Volodymyr Zelensky ya kwatanta garin na Busha da ke kusa da Kyiv, babban birnin ƙasar, a matsayin wani wuri da dakarun Rasha suka tafka ta'asa mafi muni tun bayan da suka mamaye ƙasarsa. Zelensky kenan ke kira ga ƙasashen duniya da gudanar da cikakken bincike kan irin ɗanyen aikin da dakarun Rasha suka aikata a Busha. Makonni kaɗan bayan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine, dakarun Putin suka karɓe Busha, inda suka zauna kusan tsawon wata guda, kafin daga bisani garin ya sake faɗawa hannun dakarun Ukraine, inda aka gano tulin gawarwaki ciki har da na yara ƙanana da ake zargin sojojin Rasha ne suka kashe su. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwararru a fannin kare haƙƙin bil'adama sun yi gargaɗin cewa rikicin da ke faruwa a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo zai ci gaba da jefa ƙasar cikin ƙangin wahalhalu, muddin ba a daƙile a kosa ba. Kwararrun waɗanda suka sa hannu a wani binciken matsalar take haƙƙin bil'adama da aka yi a ƙasar ta jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo sun yi nuni da yadda ake take haƙoƙi a fagen siyasa da 'yancin ɗan adam. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce rikicin ƙasar ya sa sama da mutum miliyan 6 sun fice daga gidajensu, adadin da shi ne mafi girma na 'yan gudun hijira da aka taɓa gani a nahiyar Afirka. Tsohon fitaccen ɗan wasan tseren ƙafa na masu nakasa Oscar Pistorius a Afirka ta Kudu zai ci gaba da zama a gidan yari bayan da wata kotu ta ki amincewa da buƙatar da ya gabatar ta neman a sake shi da wuri.
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu leƙa kasashen Mali da Niger domin sanin halin da ake ciki dangane da harin ɗaukar fansa da dakarun Niger suka kai a ƙasar Mali. To madalla, rundunar mayakan jamhuriyar Niger ta sanar da cewar dakarunta sun yi nasarar karkashe gwamman 'yan ta'adda a wata malabar mayakan jihadi da ke arewacin ƙasar Mali, abinda masana sha'anin tsaro ke cewar alama ce ta zahiri da ke fayyace tasirin ayyukan tsaro na haɗin gwiwa a tsakanin ƙasashen biyu da ke fama da aika-aikar 'yan bindiga. Wakilinmu a birnin Niamey, Sole Mumini Barma, ya yi nazari akan wannan batu ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
Samun izinin tsallaka makwabciyar ƙasa domin fatattakar 'yan ta'adda a duk lokacin da buƙatar hakan ta taso na daga cikin manyan batutuwan da aka tantauna a kansu a yayin rangadin da babban hafsoshin Niger General Salifu Modi ya yi a farkon watan Maris ɗin 2023 a birnin Bamako na ƙasar Mali. Sabili kenan dawowarsa gida ke da wuya, sojan ƙasa da na saman Niger suka kutsa arewacin Mali, inda suka ritsa 'yan ta'adda a Hamakat, wato dashin da sahihan bayanan sirri suka tabbatar cewa nan ne malabar 'yan bindigar da suka kashe wasu sojan Niger na rundunar Almahau 17 a ranar 10 ga watan Fabrairun 2023 a ƙauyen Intagarmai. Wannan farmaki da ke matsayin na shan fansa ya bada damar halaka 'yan ta'adda 79 tare da kona babura sama da 100, yayin da aka kama dimbin alburusai da na'urorin sadarwa. Mai shari'a kan al'amuran tsaro Mustafa Abdullahi ya yaba da abin da ya kira yunkuri na farfado da yarjejeniyar 'yancin tsallaka iyaka a tsakanin Mali da Niger a yayin bin sawun abokin gaba.
Dama mai yanci duka karin da 'yan ta'adda suke kawo ma sojan Niger don arewacin Mali din ne babu presence din soja a nan wurin. To ka gani shi yasa sai su kawo hari sai kwantan bauna sai kuma su koma can arewacin Mali don ka gaba mai damuwa da su. Don yanzu ka san arewacin Mali babu barka nan wurin, kuma soja wannan Mali su kuma ba sana a nan wurin. To kenan kaga sun samu hanya inda za su yi ta kai hari. Sati biyu da suka wuce zuwa sati uku a hafsan sojan Niger ya je ya kai ziyara a can Mali, sun tattauna saman watakila Mali ta dora ba su yanci yanda za su dora kai hari ko in 'yan ta'adda sun kawo masa hari yanda za su bin su. To kaga wannan abin da ya yi kyau, dama ka san shi wannan yaki na ta'addanci ya kamata su ma 'yan ta'addan ana kai masu hari.
Matakin ladabtarwar da kungiyar Sidiyawo ta dauka kan Mali da Burkina Faso sanadiyar juyin mulkin da sojoji suka yi a waɗannan ƙasashe ya haifar da tsamin dangantaka a tsakanin waɗanda ke rike da madafun iko da hukumomin makwabciyar ƙasa Niger, wacce ke ƙarƙashin tafarkin demokaradiyya. A wani matakin huce takaicin matsin lambar da take fuskanta daga kungiyoyin ƙasashen duniya, gwamnatin riƙon ƙwaryar Mali ta janye ƙasar daga kungiyar G5 Sahel, abinda ya mai da hannun agogo baya a yaƙi da ta'addancin da aka kaddamar a yankin na Sahel. Nasarorin da askarawan Niger suka samu sakamakon samun izinin bin sawun 'yan ta'adda har cikin ƙasar ta Mali abu ne da ke fayyace tasirin ayyukan haɗin gwiwa. Tsohon ministan tsaro bugo da ƙari ɗan majalisar dokokin ƙasa Honorable Kallamu Tari na da irin wannan ra'ayi.
Ka san abu ne wanda tun da daɗewa mun ka san sai da haka nan sai mun haɗa ƙare mu, shi ne ya sa tun lokacin wannan tashin hankali da ya samu cikin kogin Chadi mun ka haɗa ƙare can wurin. Ana mancewa da haka nan wannan haɗin ƙarfin da nasarar da mun ka samu can ita ba mu damar mu ce nan ma cikin yankin Sahel ya kamata mu gwada Mali da Burkina da sauransu mu haɗa ƙarfi mu kiyaye jama'a mu mu tsare kasashen mu da kanmu. Hakanan muhari kenan an kashe sink. Kenan abinda ake nan ana yi ba sabu bane ba, abu ne wanda an ka saba yi. Wannan ana ganin mun shiga kasan Mali, an yi yaki kasan Mali, ɗan Nijar sun shiga kasan Mali sun yaki kasan Mali, ana ganin mamakin shi kamar saboda wannan sabon iko da akwai Mali. Ni can dama ba a yanke hulɗa ba. Wannan rijijiniya da ke ta tsakaninmu, to in an maka laihi kana iya biya ce har cikin ƙasar wancan ka kamu mugu, ban yanke wannan hulɗa ba, ba yanke ƙauna ba dama. Amma mun je ne mun zazzafa ta wancan gama don kar a samu matsala ta gane ma juna, kuma tun da yake wannan sabi ne ga wannan aiki da ake yin shi. To dole sai mun ci gaba kasashenmu, sai mun ci gaba da haɗa kanmu in muna son mu yaƙi ta'adda.
Wannan kuma na ƙara gaskanta cewa lalle an daɗe da yankin arewacin Malin nan babu hukuma, babu jami'an tsaro da ke kula da wannan yanki da ke fama da aika-aikar 'yan birniga.
Inda har akwai jami'an tsaro na Mali, ba a zuwa a kawo hari ƙasanmu a ruga a ɓoye can wurin. Inda akwai sojojin Mali, in namu sun yi kora sun ka gaya mana Mali, ana yi haɗuwa a yi ƙofar rago. Amma da yake babu kowa can, dole sai mun je da kanmu. Maganin shi shine nika san ɗan ƙasar mu su gane su yi fatan ɗan Mali su kawo haɗin kai, mu yi aiki tare da su, mu kiyaye ƙasashenmu. A bar cece kuce na siyasa, harka ce ta soji, harka ce ta yaƙi, a mai da siyasa ƙauye, a bar soji su yi aikinsu. A ba da ƙarfi ɗan Mali su ƙera rundunar yaƙi ta soji ta gaske, in ba su yi mu ba su kai kamar mu don a yi yaƙin tare.
Amma ana cewa tuni kamar wani abu da ke kama da ɗaukar darasi da su sojojin na Mali suka yi, ƙasar ta ƙaddamar da wani gagarumin samame da ake cewa ba a taɓa yin irinsu a tarihin ƙasar ta Mali, tun da yake kayayyakin yaƙi, jirage da dukkan wasu tankoki.
To, mu wanda muke so mu ga sojojin Mali bakin iyakanmu, ko da irin kayan yaƙi ne irin namu, ɗan ta'adda, babu wanda da kayan irin namu. Kenan inda akwai sojojin sun yi tsaye, namu nan sun yi tsaye, ba da za a yi wa na mutane su gagare, ba su da kayan yaƙi irin namu. Ƙarya ce yake yi, kilo 800 ne da kuɗi, sai dole sai ka tsaye da mutane masu yawa suke tsare maka kilo 800 ko mai kayan aikinka. Mali da sojojin Burkina da sojojin Najeriya duka akwai rijijiniya wadda ta ba da dama a shigo ƙasanmu a koro har cikin kilo 50 ana iya shigowa a yaƙi ƙasanmu. Mun sani kuma mu ake gaya ma, tunda duk kowa cikinmu shina da mutanen shi waɗanda a wurin wancan, wanda ke gaya ma 'yan ƙasar su ga abin da za a yi, abin da ake ce ma officier de liaison, kowa yana da nashi cikinmu. In dai har kana nan bakin iyaka, kana da mutum yana wurinka, kenan abin da duk za ka yi na sani. Babu wani abin mame sai in ka kawo ganganci. Wannan abu da daɗe ne, bayan za an kai shi ba, mun da daɗe yin shi, kuma mun ka zamana ma gaba ɗaya kai, mun ka ce ma rundunar soji za mu yi ta gaba ɗaya wadda ke da kwamandaman guda. Guda ne cikin suka ce a ta aika za, ko na wace ƙasa ne, kuma kowa ke yi, duk sai da muka kai ga wannan matsayi. Harka ce ta ɗanlala ce ga irin wanga canje-canjen siyasa da an ka samu. Amma alhamdulillah yanzu.
Dama dai tun a washe garin ziyarar da Janar Salifu Modi ya gudanar a Mali, masu bin diddigin al'amuran tsaro a ƙasashen Sahel irin su Dr. Sadiq Abba suka ayyana abin a matsayin wani babban ci gaba a yunkurin neman hanyoyin murƙushe matsalar tsaro a wannan yanki.
Kasan in suka bugi ƙasa guda sai su gudu ƙasa guda. In babu gama hankali, ba mu gama guruwa tsakanin su, kaga kenan in ka zo daidai ƙasar ka baka iya shiga ƙasa waje, doka ba ta baka izini ba, in ba rijijin ya kusa tsakanin ku ba. Su ƙasashe in ya zamanto ba mu gama guruwa ba, in suka bugi ƙasa guda, ƙasar ta gaya ma waccan a tarbe su a gama guruwa. In wannan abu gama guruwan nan ba a yi shi ba, lalle su za su ci riban kan wannan rishin jituwa. Saboda haka ne ka san kamar yadda ake cewa kana iya zaɓan wani mutum, amma makwabcinka baka iya zaɓan shi. Allah ya gama ku, kaman ƙasa tamu da Mali, ƙasa Burkina da tamu, ko ban mu shiri ko ban mu son juna ma, wannan abu zai sa dole sai mun gama guguwa, sai mun sa hankali tare mu yaƙe su. In baka ba za mu ci ba. Kaga lokacin da aka yi kaman aka ro wannan kungiya da aka ce Majestic Sahel, sai aka yi wata rijijiniya wadda take ta ce duk ƙasashen Majestic Sahel in ƙasa guda mutum suka buga suka gudu kasa guda kana iya shiga kilometer 50 ba tare da ka tambayi ra'ayin wancan kasa ba da jenya ce to da yake abun ya fara dan kawo gardama sai ya zama to wannan abun da aka kaman ci gaba da aka yi shi ma sai muka ya kuce muna to yanzu in ba a koma aka yi irin wannan ba aka gama guya aka rika yaki ma tare abin da ya kamata a yi a rika yaki tare sojojin Niger da sojojin Burkina da sojojin Mali cikin rindindin mai guda da suna yaki mutanen tare in ba haka akai ba wallahi abin nan
harin kwantam owner da yan ta'adda suka kai a kauyen Intagar mai kusa da garin Tiluwa na jihar Tilaberi a ranar 10 ga watan Fabrairu 2023 yayin sanadin rasuwar sojojin Niger kimanin 17 sai dai rashin izinin tsallaka kasar Mali yasa ana ji ana gani maharan suka sha sanadiyar rashin matakan tsaro ta bangaren Mali ma'ana ba sojan gida ba kuma na kasashe aminnai mafari kenan babban komandan rundunar mayakan Niger a wannan rangadi da ya taimaka aka cire shinge a tsakanin kasashen biyu dake da iyakar da tsawonta ya haura kilomita sama da 800
su sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma wakilinmu dake birnin Niamey Suleiman Mumini Barma Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti sunana Hassan mai na kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya
gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
jama'a masu sauraron gidan rediyo muryar Amurka barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shiri da dan gari shirin da a cikin shi ne kukan jin labaran garuruwa masu tasowa domin jin irin ci gaban da suka samu da kuma matsalolin da suke fuskanta da ma hanyoyin bi domin magance su anan ina wani gari da ake ce Maradi da bai da nisa sosai da birnin Maradi daga jin Radi in ka ce Maradi zaka tuno da cewa yana kama da sunan garin to amma ba mu sanya aka yi garin yake da suna irin wannan ba sai ka gabatar da kanka ga masu sauraron gidan rediyo muryar Amurka
Bismillahirrahmanirrahim ni ne Falalu Usman mai garin Radi
Malam Falalu barka gashi mun iske ku a wannan gari na Radi yaya harakokin gari suke tafiya
to harakokin gari alhamdulillah bismillah tunda komi namu na tafiya daidai mun yi noma mun samu cimaka alhamdulillah
kafin mu kai ga maganar noma menene tarihin garin Radi a takaice cikin yan mintuna
Subhanallah lalle dai garin Radi mu mutane ne bare-bare muka taso daga wajen Borno muka zo nan kasar Maradi tun lokacin da ake wannan kamina abubuwa to Allah ya sa muka zamna na bayu to Allah ya sa muka zamna hananniya muka samu wannan sarauta
daman kun iske garin ne koko da kuka zo ne aka kafa garin matsani
da muka zo ne aka kafa garin tunda tun lokacin nan ai duk ana zamna ne ana kaman bayu ana komi to duk lokacin nan ne muka samu aka kafa garin tare da turawa da kowa
za a yi ta wannan gari aka shekara nawa
to mu dai wannan gari kauyen da kace kaji suna hito daga Maradi to haka nan ne tun kasa muke tare da Maradi tun can kasa kuma muka taso hayo jiya muka komo nan tare da Maradi kenan lokacin da kaga Maradi ta yi haka nan ne
kusa wannan gari yana biyan Maradi
yana biyan Maradi tunda su uwayen namu suna tare da su dan kulodo ko ba gaskiya to ko lokacin nan ma sarauta tunda su bare-bare ne sun same ta ne ta hanya su dan kulodo
Su suka basu
ita tunda tare da turawa suke da su dan kulodo su tsohon mu suna nan tunda su bare-bare ne sun hito daga Borno suka zo suka zamna tare da mutane
wannan gari na ko wani gari yake bi a yankin Maradi
mu garin mu yankin da yake bi yana bin Madarun fa kuma kantoman mu Sahoci
na'am wannan gari na ku mutanen da ke ciki misali baitin bare-bare yanzu akwai Hausawa ko Hilani ko Buzaye
akwai kala-kala da yawa kabilu da yawa ke da kai tunda akwai Gobrawa akwai Kacinawa, akwai Buzaye, akwai Hillani, akwai duka yanzu da duniya ta kai kai hazabar ma duka muna da duka mun kame.
Yanzu misali mutane za su kai dubu nawa a wannan yanki na kuko dari nawa
lai gari na alhamdulillah tabarakallah. Yanzu ni samu dai a mutakaice garin nan na samu wajen kan dubu ko goma sha biyu ko goma sha uku
mutane. Dukkanin su waɗannan mutane suwa da suwa ne suke rayuwa a ciki, ɗan kasuwa ne, rinjawa ne, ma'aikatan gwamnati ne. Muna so kamar mu ƙarin bayani da suwa da suwa ke akwai a ɓangaren cigaba.
Lalle cigaba ya kawo cikin gari na bismillahi akwai ma'aikata sosai, akwai ma'aikatan gwamnatin, akwai 'yan kasuwa, akwai ma'aikata masu zaman hannu masu zaman kansu, akwai manoma, akwai makiyaya. Kinan
duka da kowa
duka kasuwa dai mun girma tabarakallah.
Ina maganar karatun boko da na islamiya a wannan yanki na ku.
Gaskiya boko tana ci gaba kuma islamiya tana ci gaba. Tunda a matakaice yanzu boko a gari lakolkin da ke gare ni ya kai ina da ecole da biblik da karce wajen kishi bibaicin madarasa ga ecole jardin. Kinan kaga gari ya girma kuma duk cikin kowace ecole sai an samu director biyu. Kinan alhamdulillah
ina bangaren addinai akwai Krista
duka ba abinda babu. To amma
kuma ana zaman lafiya,
ana zaman lafiya ba mu da matsala
tsakanin ku. Akwai
fahimtar juna
a hana wani abinda yake
a ba mu da don mai yin abin shi yana
yi kuma da malamai duka kana hadawa
duka muna kiran su mu zo su ma posto suna kiran mu in za su sallolin su kira mu su yi invitan mu je mu yi tare da su mu ma in muna sabgogin mu su zo su yi invitan mu su ba mu in wani taimako muke so su zo su taimaka ma mu su ce ga taimako in kake sabga suna iya su zo su taimaka ma su ce kawai yanda mu muke yi haka suke mu gina mu ba mu da matsala tunda dangin mu ne duka mu da uwan nan Krista namu da mu da su duk cikan namu guda ba mu da bambanci tunda ƴan uwan mu ne zamna muke.
Akwai wasu mutane ƴan asalin Raɗi wanda suka zo nan Maraɗi da ke kusa ko kuma suka je har babban birnin Yamai suka zama wasu ma'aikata ko minista ko wani wanda za ku alfahari da shi a ce ai dan garin Raɗi ne.
Gaskiya alhamdulillah Raɗi na zamna da kadir manyan ma'aikata na garin Raɗi
da yawa asalin garin
ƴan asalin garin na haihen cikin garin na yi da su kadir wanda har sun girma sun yi aiki cikin Nijar babban aiki kuma har ma Allah ya musu cikawa yanzu sai ɗiyansu kuma duk cikin Raɗi suka yi lakol suka girma har Allah ya ɗaukaka su suka zama manyan ma'aikata ko ba gaskiya ba.
To ɓangaren in muka dawo ɓangaren sarautar ku gashi kai ne mai gari ne nawa ne kai a Raɗi sannan ta yaya akwai wani ƙarfin sarauta ta riƙon garin?
Lallai dai akwai ƙarfi tunda sarautar Raɗi ƙarfi gare ta sosai tunda yanda ka san Maraɗi ake raɗa sarautar mu. Nan Maraɗi ƙofar gidan sarki
kin zura a kuce ake tattaunawa a zaɓo wani koko a kawai gado ne ake kai tsaye
sai ka gada daga inda aka ce gado aya tashi a hijira a tunda sai gadon ku kenan sai wanda ya gada ake samu aje a zo nan Maraɗi wajen sarki a naɗa tun lokacin da ake yi tunda yanzu ka su kun san yanzu sarauta ta koma ta zaɓe ta vote ce yanzu amma can lokacin da ake yi in dai za a yi za mu tahiya can kawo wajen sarki ke naɗa ka shi ke naɗa ka ya ce kai ne mai gari kaza sarkin Maraɗi ba.
Kai mai gari na nawa ne yanzu a wannan gari na
Raɗi? To ni yanzu ina gani ni ne mai gari na huɗu tun tasowa
da
kawo garin.
Yanzu shekarunka nawa kana shugabantar wannan yanki?
Yanzu shekara ta 22 ina iko cikin garin Raɗi.
To me ka fahimta cikin cigaban garin daga lokacin da ka fara mulkin garin zuwa yanzu?
To abinda na fahimta na samu cigaba cikin gari tunda fi civil layi mun samu shato, muna da shato na ruwa wanda ke raba mu famfuna.
Yanzu kuna da ruwa garin?
Muna da ruwa wanda muke sha shato garin kuma laheyu.
Ina magana wutar lantarki?
Wutar lantarki ma muna da. Yanzu ma gashi nan kana gani kofar gida ƴan Nijilek sun zo suna ansa kuɗin facture.
Magana tsaro
alhamdulillah.
Haka ne masu sauraron gidan Radio Muryar Amurka, kamar yanda za ku kulawa lokacin da aka ɗiban mu wannan shiri ya kawo jikin shi, da fatan kun nishadantu kuma kun gamsu da wannan hira da ta hada mu da Alhaji Falalu Usman mai garin garin Radi dake kusa da Maradi a Jamhuriyar Nijar. Da fatan shirin ya katar da ku a cikin wannan shiri na da dan gari a madadin sauran abokan aiki. Sunana Mansur Sani, nake cewa mu kasance lafiya.
Masu sauraro albishirinku,
Allah ya kawo mu, shekara ta kawo mu, kun nema kun samu.
Daga wannan Lahadin za mu fara kawo muku shirye-shirye ranar Lahadi da karfe 9:30 na dare, kamar yadda muke yi a sauran ranaku, tare da gabatar da shiri na musamman domin mata.
Kada ku bari a baku labari.
Muryar
Amurka, duniya a tafin hannunku.
Gida albishirinki,
damar da kika jima kina nema ta samu.
Sashin Hausa na Muryar Amurka ya kammala shiri tsaf na kawo muku shiri na musamman da mata zalla.
Shirin zai rika haska fitila akan gudunmuwar da mata ke badawa a cigaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa, da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba.
Shirin zai rika zuwa muku ne kowace ranar Lahadi da karfe 9:30. Kada ku yadda a baku labari.
Muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
To madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com, domin sauraron shirye-shiryenmu. Ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri, har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.